Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalo da kuma niyyar muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko boahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asubahin ranar Alhamis 23 ga watan Maris. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Aiwa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Akalla mutane biyar ne haɗe da ɗan sanda guda suka mutu sakamakon wani hari da aka kai a harabar Majalisar Dokokin Burtaniya. Yunkurin rage kasafin kuɗi a fannin ilimin Amurka zai matuƙar tasiri ga ɗalibai da maharkan bincike a ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta karɓi bakoncin ministoci 68 daga ƙasashen duniya daban-daban domin duba yadda za a kawo ƙarshen ƙungiyar ISIS.
To kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya za a ji cewa hukumomin tsaron Najeriya sun kama wasu manyan kwamandojin Boko Haram. Za a kuma ji cewa a jamhuriyar Niger, jama'iyyar PNDS tarayya da kuma Modan Lumana na takaddama kan zargin wawurar sefa miliyan 200. Idan mun koma Najeriya kuma za a ji cewa za a ƙarfafa matakan tsaro a yankin tsakiyar ƙasar don a sa ido kan miyagun 'yan ƙasa da kuma baƙi.
Kuma za mu sa a kwamfuta duk ko ina shi immigration control general yana zaune a office ɗinsa zai danna button, za a nuna masa to ga wani ne a waje kaza a waje kaza, idan yana cikin wa'inda ake nema ala misali.
Kuma kamar kowace ranar Alhamis, Grace Alheri Abdu na tafi da shirin domin iyali, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Mawasare, assalamu alaikum. Akalla mutane biyar ne ciki har da ɗan sanda guda suka mutu a harabar Majalisar Dokokin Burtaniya, abinda mahukuntan ƙasar suke ɗauka a matsayin harin ta'addanci. Yanzu haka dai an kulle Majalisar Dokokin biyo bayan daɓa wani ɗan sanda wuƙa ko kuma wannan hari da aka kai, yanda shi ma wanda ya kai wannan harin jami'an sanda sun harbe shi a harabar majalisar. Sai dai da farko maharin da ke tuƙin wata mota kusa da gadan Westminster ya auka cikin mutane. Mark Rowley, wanda shi ne babban jami'in 'yan sandan kwantar tarzoma na birnin London, ya shaidawa manema labarai cewa an buɗe ofishin Majalisar Dokokin na Burtaniya, kuma yau majalisar za ta yi zama kamar yadda ta saba, kamar yadda Prime Minister Theresa May ta yi alkawari. Rowley ya ce, ina tsammani mun san kowane ne ya aikata wannan aika-aikan. Rowley dai yana magana ne sa'an da yake ba tabbacin cewa wannan ɗan harin yana da goyon bayan 'yan ta'adda. Ya ce mahukunta ba su yi niyyar bayyana sunan kowane ne ba a halin yanzu, kuma ya gargaɗi manema labarai da kasu fara yayata wani sunansa kamin kuma. Haka kuma Rowley bai yi wani ƙarin haske ba cikin waɗanda suka ji rauni ko aka kashe sakamakon wannan harin. Ya ce ko akwai 'yan ƙasan waje ko kuma a sai dai gwamnati ta tuntuɓi ƙasashensu na asali. Sai dai ya bayyana jami'in tsaron da ya mutu a wannan sakamakon da aka kai harin, ɗan shekaru 48 mai suna Kate Palmer, miji kuma uba wanda ya kwashe shekaru 15 yana aikin kayan sarki a nan Burtaniya.
Gagarumin shirin rage adadin kasafin kuɗi a fannin ma'aikatar ilimin Amurka zai yi tasiri matuƙa gaya ga ɗalibai da kuma harkokin bincike a harkokin ilimi a nan Amurka da ma duniya baki ɗaya. Shugaba Donald Trump, wanda yake fatan ganin ya rage aƙalla dala biliyan 9 a kasafin kuɗin shekarar 2019 ko 18, wanda ya zo daidai da kashi 13.5 cikin 100 ga harkar ilimin Amurka, zai buƙaci amincewar 'yan majalisar tarayyar Amurka kafin hakan ya tabbata. Ita ma ma'aikatar harkokin ƙasashen waje, wadda za ta fuskanci ragowar kashi 28 cikin 100, an shawarce ta da ta ci gaba da riƙe shirin nan da Amurka ta daɗe tana taimakawa Amurkawa da ke zuwa ƙasashen waje karatu da ma wasu 'yan wasu ƙasashen da ke zuwa Amurka karatu a jihohin a jami'o'in Amurka. Har ila yau dai da yawan wasu shirye-shiryen musayar ɗalibai ko kuma wasu fannonin nazari da ake gudanarwa su ma za su fuskanci wannan tsari na ragowar kasafin kuɗin. a cikin makonni zuwa watanni ne za a tafka muhawara game da wannan kasafin kuɗin na shugaba Donald Trump, wanda abu ne da ake iya canzawa, amma sai dai an riga an fitar da muhimman bayanai kan yadda gwamnatin ta kudura aniyar kashe kuɗin ta wannan karan. Hatta cibiyar nazarin samar da zaman lafiya, ɗaya daga cikin muhimman wuraren da ake da ke da ɗimbin tasiri game da sasanta rikice-rikice na duniya, bata tsira daga ragowar wannan kasafin kuɗin ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. A matsayin wani abu mai kama da haɗin kai domin yaƙi da ƙungiyar IS, ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta karɓi baƙuncin ministocin ƙasashen waje har su 68 tare da wasu shugabanni daban-daban a duffaɗin duniya. Kuma makasudin taron shine samo hanyar da za a kawo ƙarshen ƙungiyar ta IS. Ministan harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce wajibi ne a ƙara wa sojoji ƙaimi domin ganin sun kawar da wannan ƙungiya. Ya ƙara da cewa ba wani mai sauran kwanciyar hankali muddin ƙungiyar ta IS na bisa ƙafafunta. Ya ce ƙasƙantar da martaban IS ba iyakarta kenan ba, tilas ne mu ga ƙarshen ta. Ya ce na san wasu za su na la'akari da wasu ƙalubale da ke addaban ƙasashen gabas ta tsakiya, na san da haka, amma dai kawo ƙarshen ƙungiyar ISIS shine babban burin Amurka a wannan yankin gabas ta tsakiyan. Tilas ya ci gaba da cewa a duk lokacin da muka ce wani batu shine mai muhimmanci, to kamar bamu ce komai ba ne, dole ne mu fuskanci abin da ke buƙatar kulawan gaggawa wanda ke hannunmu. Idan dai ba a manta ba, kafin zaben Amurka a shekarar ta gabata, shugaba Trump ya soki lamirin shugaba Obama, yana cewa shugaba Obama ya fi sanyi a kan batun yaƙi da 'yan ta'adda. Shi ma Prime Minister Iraqi Haidar al-Abadi, wanda yi wa taron jawabi, ya ce 'yan ta'addan suna ɗanɗana kudarsu a ƙasar tasa.
Ma'aikatar harkokin wajen Turkiyya ta buƙaci jakadan ƙasar Norway da ke Ankara da ya bayyana gabanta. Turkiyya ta bayyana kukanta game da mafukar siyasar da ƙasar ta baiwa wasu jami'an sojin da ake tuhuma da hannu cikin yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a shekarar da ta gabata. A cikin jawabinsa, ministan shari'a na ƙasar ta Turkiyya Bakar Bozdagar ya ce bai kamata a ce ƙasashen Turai sun zamo mafukar 'yan juyin mulki ko 'yan ta'adda ko kuma masu kashe jama'a ba. Rahotanni daga ƙasar ta Norway na cewa 'yan ƙasar Turkiyya har su biyar ne aka baiwa mafakar siyasa. Lauyansu ya ce sun zo ƙasar ta Norway a shekaru da suka gabata, kuma Turkiyya ta buƙaci da su dawo gida bayan yunkurin juyin mulkin watan Yuli na shekarar da ta gabata. Ɗaya daga cikin jami'an sojin ya shaidawa wata jaridar ƙasar Norway mai suna Vinden Gang cewa suna jin tsoron komawa gida domin ba su san abin da zai faru da su ba. Ya ce muddin suka koma gida za a tsare su, kana a gana masu azabar da za ta sa su amsa laifin da ba su aikata ba, domin haka ta kasance ga wasu waɗanda abin ya faru da su har suka mutu a gidajen yari. To, labaran duniya ka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara yada zangon a birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda hukumomin tsaro suka ce sun kama wasu manyan 'yan kwamandojin Boko Haram. Hassan Maina Kaina, gare ka.
Kwamandan na Boko Haram mai suna Nasiru Sani da ake wani ƙabilar Osama, an cafke shi ne akan titin Ahmadu Bello da ke cikin garin Bauchi 'yan kwanaki kaɗan da suka wuce. Wata sanarwa da ya rikutar hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya, wato SSS, ta aiko mana ta nuna Osama na daga cikin manyan kwamandojin Boko Haram da tun da farko aka kama, amma ya tsere daga gidan fursuna na garin Bauchi a watan Oktoban shekara ta 2010. Shi ma babban ɗan Boko Haram ɗin nan mai suna Adamu Jibrin da ya saje da jama'a ya canza suna zuwa ɗan Tata Sule, yake kuma kai komo tsakanin kwamandojin Boko Haram da mayakan an cafke shi a kasuwar Jika da Fari da ke cikin garin Gombe tare da mai gidansa da ake kira Kanumbu. Hukumar tsaron farin kayan ta SSS ta ce daga watan jiya zuwa wannan wata da muke ciki ta caccafke kusoshin Boko Haram masu yawan gaske a jihohin Bauchi, Yobe, Kaduna, Gombe, Nasarawa da Kogi. A cewar shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya, wato NOWA, Dr. Garba Abari, wannan fafatawa ba na jami'an tsaro ne kadai ba.
A matsayin ka na dan ƙasa, ka zama na mai kishin ƙasa, amma kai da kanka zama mai kishin kanka. A bada haɗin kai kamar yadda an faɗi. Yanzu zaman lafiya ya zo. Kada mutane su zama na masu sake don su manta baya. Mu gwaye suna nan tare da mu, an shiga dajin Sambisa, an yi facali da su, kaɗan daga cikin su sun samu sun shigo cikin al'umma sun saje. Duk mutumin da yake neman ka da nufi har ya sai ya tabbata akan cewa ya samu kafar da ka bari.
Hukumar ta SSS kazalika ta ce ta kuma cafke wani dillalin Boko Haram mai suna Usman Ladan Rawa da ya kama hayar gida Ma Abdullahi Isa a lafiyan jihar Nasarawa, daga inda suka shirya za su ke kaddamar da hare-haren su a nan Abuja, Mina da sauran jihohin da ke nan tsakiyar Najeriya. Aliko Irshid Harun masanin tsaro ne.
Wannan da sojojin Najeriya suka tarwatsa wannan mutanen daga wannan Camp Zero a Sambisa. Shi ya tarwatsa wannan mutanen suka ga suna son su je su yi setting of bases a different part of Nigeria kenan. In ka duba ko abin da ke kira narrow cells, kuma da ko da ake kira continental cells. Su wannan cells din su riga sun san kansu akan cewa wannan cell na Yobe, wannan cell na Maiduguri, wannan cell na Gombe, wannan cell na Bauchi.
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafara.
Haka dai. Kuma a gaida Hassan, har yanzu muna Abuja inda hukumomi ke shirin tura jami'an tsaro da kayan aiki don fatattakar bakin da ke shigowa da ma wasu 'yan ƙasa da ke tayar da zaune tsaye. Ministan harkokin cikin gida Janar Abdulrahman Bello Dambazau Murabus ya yi ƙarin haske ga wakilinmu Madina Dauda kan wannan aiki da za a yi a yankin tsakiyar Najeriya.
Kuma za mu sa a kwamfuta duk ko ina shi immigration controller general yana zaune a office ɗinsa, zai danna button, za a nuna masa togawa na ne a waje kaza a waje kaza. Idan yana cikin wa'inda ake nema ala misali, to shi kuma sai ya ce wa Interpol to ga wane yana waje kaza a waje kaza, to in ga neman sa ne sai a ji a kama shi.
Gabanin wannan rundunar ta 'yan sanda ta yi amfani da jami'an ta na musamman zuwa yankin Kaduna ta Kudu don hana fitinar kabilanci da bambancin addini ke kawo asarar rayuka da dukiya. Rikicin dai kan hada da wasu makiyaya da ake bada labarin daga ƙetare suke zuwa da kuma hakan ke shafar al'ummar yankin. Sa'idu Mai Kano shugaban matasa ne na kungiyar Fulani John Dajam da ke wayar da kan Fulani muhimmancin zaman lafiya da mai da zuciya nesa.
Kuma ba ra mu so abin da zai tada hankalin mutane ba, da naji wannan magana na kira su a gabaninmu na matasa a dukkan wuraren Najeriya nan, na bada hakuri kar a sai za a dauki wani mataki a sai a federal government za ta yi bincike. Kuma kamar da na ba su hakuri, ina so ita federal government ta yi bincike musamman fadin shugaban kasa da kuma bangaren 'yan sanda da DSS da sauransu a bincike wannan abun, domin duk mutumin da za a yi hayan shi ya je ya farma wani kabila ko wani addini, to wannan mutumi sai a tube mashi kaki a mayar da su office kafin a hukunta shi.
A ziyarar da ya kawo ofishin sashen Hausa na Abuja, Mai Kano ya ce wata gawa da aka samu a yankin Jagindi a kudancin Kaduna ta jefa Fulani zaman ɗarɗar. Rundunar 'yan sandan tun watannin baya ta samu nasarar dawo da salama a garin Gwado-Gwado da ke yankin, inda a halin yanzu rundunar sojan Najeriya take haramar kafa barikin soja a yankin. Nan ma kakakin rundunar 'yan sanda ne Mushid Jimo ke ba da tabbacin faɗaɗa aikin tsaro a dukkan ƙauyukan yankin.
Inspection of police act promptly.
Da ɗaukar mataki na ba sani ba sabo ga duk wanda ya fanɗare. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina, bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar, inda jam'iyyar PNDS mai mulki da Modan Lumana mai adawa suka sa kafar wando guda kan wani zargi na wawurar sefa miliyan 200. Sulaiman Barma gare ka.
Hayaniyar da ta taso bayan bayyanar labarin miliyan 200 na sefa da ake zargin wasu makarraban gwamnati da karkatawa da wasu muhimman abubuwan da a 'yan kwanakin nan suka sanya 'yan Nijar matsawa hukumomi lamba domin su yi haske a kansu, na daga cikin abubuwan da jam'iyyar PNDS tarayya ta ce Modan Lumana na amfani da su don ta ruɗa 'yan ƙasa. Kamar yadda wani shigon PNDS tarayya Alhaji Kallamu Tari ke cewa a wannan sanarwa.
Yau 'yan ɗarikan Lumana suke cewa mu ne masu yin harkoki na asha a cikin wannan ƙasar, saboda sun tono wa'annan kuɗi da suke faɗi na miliyar 200. Yau 'yan ɗarikan Lumana ke gama kai da mutanen Afrika don a ci taron Nijar. Ba ko adawa kake ba ko ƙiyayya ce, ba kamar yadda za a ce ka ji daɗi ƙasar ka ta yi asara. Mike kawo wa'annan irin maganganu, ana kawo su ne don a kawo rudani a cikin kasa.
Da yake mai da martani shugaban riko na jam'iyyar Model Lumana ya danganta zarge-zargen na PNDS tarayya da masu nasaba da dalilan siyasa.
Duk abin da ya faru cikin kasan mu sake a Lumana na bayan su. Kawai siyasa suke yi. Su zamna su iko kasan ga ta gaskiya. Abin da suke yi na bai kamata ba. Saboda kisina suke sa siyasa cikin shi.
Jam'iyyar mai mulki a wannan sanarwa ta yi jan kunne ga magoya bayan jam'iyyar ta Model Lumana.
Muna son mu jawo hankalin masu wa'annan maganganuni a lokaci kaɗan in ba a bari ba mutane za su fuskanci doka.
Sai dai Umar Noma na ganin lura da yadda jam'iyyar Model Lumana ke ƙara samun karɓuwa daga wurin 'yan ƙasa a yanzu haka shine babban dalilin da ke ɗaga hankalin jam'iyyar ta PNDS mai mulki.
Yanzu Lumana shina nika gani suke soro, shugaban Lumana suna suke soro. Don mi, don shi ya yi mutane sun gani.
Jam'iyyar PNDS tarayya da takwararta Model Lumana ƙawayen juna ne da suka yaƙi tazarcen tantan Muhammadu a shekarar 2009, abinda ya ba su damar lashe zaben 2011, inda Isu Muhammadu ya haye karagar mulki, yayin da Hamma Ahmadu ya samu shugabancin majalisar dokokin ƙasa. Sai dai jam'iyyun biyu sun ɓaɓe a watan Agustan 2013, lokacin da shugaba Isufu ya kafa gwamnatin haɗin kai, kuma tun wancan lokaci kawo yau dangantaka ke ƙara tsami a tsakanin magoya bayan su. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman, yanzu kuma ga wannan.
To abin da ya damuna shine ya kamata mu zauna mu gami kasashen duniya wanda suka ci gaba suke yi, kamar misali dubu Japan, iya dan wurin da suke da shi, amma ka duba saboda suna lissafi, suna tunani mai kyau, suna gyara yadda suke amfani da muhallinsu.
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken bayani. Yanzu kan ga Grace Alheri Abdu da shiri na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka hoyi ba ku jama'a tambaya nike da
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ya rage makonni uku 'yan matan sakandaren Chibok 195 da suka rage a hannun kungiyar Boko Haram su cika shekaru uku cir a hannun kungiyar ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da ci gaban da jami'an tsaron Najeriya ke samu na murƙushe kungiyar, za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu.
Akwai haƙƙi na mutum. Idan ba za ka iya aure ba, idan ba ka da halin aure, ba ka da halin riƙe mata, ka bata inda za ta zauna, ka bata abincin da za ta ci, ka bata tufa, ka bata makwanci, to idan ba ka da wannan, kada kai aure.
Banda batun kafa dokar da za ta ginda sharuɗa ga ma'aurata a jihar Kano, kwanan baya aka ambaci mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu yana shawartar mata da cewa idan mijinki ya mare ki kirama, ya kuma gargaɗi masu sarauta da cewa duk wanda ya daki matarsa to a bakin rawaninsa, abin da ya kai ga mata ƙago wata karin magana da aka rika yayatawa a hanyoyin sada zumunci. Idan kuna biye da mu, makon da ya gabata mun fara kawo muku jawabin da mai martaban yayi a wajen aurar da Zaurawa na baya-bayan nan da aka yi a birnin Kano, inda yayi ƙarin haske kan wannan batu lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu dora kenan yau.
Maganar nan da ake yi an yi shekara ɗaya ana tsari da malamai a ciki, kuma an ma rubuta ran Litinin Allah da Ramadan Allah da akwai su commandan hisba dukkanin su za su bi wannan dokar, inda ƙari su ƙara mana a ciki, kuma mutane su shirya da fatan cewa ba Kano ba, duk jihohin Arewa za su duba aikin da malaman nan suka yi, ba wani ba aka yi ba illa kawo abubuwa da dama sace ta shari'a da kuma fuskantar mas'aloli wanda muke fuskanta da da ba a fuskance su ba. Akwai haƙƙi na mutum. Idan ba za ka iya aure ba, idan ba ka da halin aure, ba ka da halin riƙe mata, ka bata inda za ta zauna, ka bata abincin da za ta ci, ka bata tufa, ka bata makwanci, to idan ba ka da wannan, kada kai aure. Saboda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya umarci ka kada kai cewa wali yasta'afifin ladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi. wanda ba zai iya yin auren nan ba ya kame kansa ya jira har sai sanda Allah ya azurta shi. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana yace ya ma'ashara da shabab ya ku samari manistata alba'ata minkum falyatazawwaj, cikin ku wanda yake da halin da zai iya yin aure ya rike mata ya yi aure. Faman lam yastati, wanda ba zai iya ba kuwa fa alaihi bisawm, yaje ya azumi, ba a ce ka je kai ba. Kuma waɗanda suke kawo maganganu marasa kyau suna cewa ai an ce mutum kada ya aure, an ce ya yi zina, babu wanda yake an ce kada kai aure ka je kai azumi, ba wanda yake kai zina. In ka je kai zina wannan wani abu ne daban, ba dan an hana ka aure ba, amma zina kuma tsakaninka da Ubangiji ne, amma ka bar mace da yunwa haƙƙin dan adam ne. Babu shari'ar da ta baka ƴanci dan wai kana tsoron kai zina, kana son ka biya sha'awar kanka, ka dauko mace kai ka biya sha'awar ka, baka bace haƙƙinta ba. Wannan ba shari'ar musulunci bace, san zuciya ne. Kuma mas'alolin nan su ne tushen mas'alar da muke samu a ƙasar nan. Makarantu ba su ishi yara ba, asibiti bai ishe su ba, mata su ciki a ƙauye su ta mutuwa babu kula, yara babu ilimi, talauci yawa, mutane yawa, saboda an kaucewa shari'ar Allah tun farko. Kuma sai a ce ai Allah ne bai bamu ba, Allah kuwa ya baka. Amma dukkanin arzikin da Allah ya bayar a duniya da duk abin da ya halitta a duniya ya saukar da shi da iyaka da kadari, inna kulli shay'in khalaqnahu biqadar. Ruwan sama da Allah yake saukarwa muke noma da shi, aqida yake wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin wa askannahu fil ardi. Ka san albashinka ba zai rike mata biyu ba, ka je ka dauko mata biyu na ruwan Allah da wannan. Kuma ba a ce dole da kai auren da mata biyu, cewa aka yi za ka iya, an halatta maka, amma ba a ce ka je kai ba. Kuma idan za ka yi kana so kai kai sha'awa, to akwai sharuɗa da sai ka cika su. To mutane so suke su ci gaba da yin abin da suke so babu sharadi, ba kuma za a ci gaba ba. Kuma surutu da hayaniya ba zai hana ba, saboda muna da amana, kuma abinda Allah ya ce a yi shi za a yi. Iyakaci idan kuka ga ba abu ba, a kawo mana hujja cewa wannan abin ya saba shari'ar Allah, to za mu sauka daga kai. Amma ba don san rai ba, kamar yadda muke faɗakarwa muna cewa wanda ba shi da ƙarfi kada ya je ɗauki nauyin iyalin da ya fi ƙarfinsa. Muna kira ga masu hali, masu ƙarfi a cikin masu sarauta da masu kuɗi da manya-manyan 'yan siyasa, idan mutum matarsa ɗaya ya yi ƙoƙari ya ƙara har zuwa huɗu. Kuma muna fata a cikin wannan kiran kun saba harkar tafi da al'amuran Kano da sarki da Barna kullum tare suke. Kuma na tabbatar wannan kiran da mai shi ma Barna zai ci ni kira da babban murya, zai kira dukkanin mai hali ya ƙara mata. Sana'in mun gama kiran nan gaba ɗaya, ya kamata kwamandan Hizba ya yi mana tafsirin limata ƙoro na ma dace a lona. To wato tsarin addinin musulunci tsari ne wanda babu tsarin da ya kai shi kyau idan an bi shi. Idan mata sun yawa a ƙasa, Allah ya raba arziki yadda akwai mutane da suke da halin da za su iya auren mata biyu ko uku ko huɗu. Ba tsarin addini ba ne waɗanda suke da halin sai zama su ba su ɗauki wannan nauyin ba. Sannan wanda ba shi da hali ya ɗauko kansa rigima. Akwai mutumin da zai iya riƙe mata huɗu ya kula da 'ya'ya 50, ba wanda zai hana shi. amma mutumin da ba zai iya ba kada ya dauka wa kansa wannan rigima. Saka wannan magana da ake cewa wannan doka ta ahwal shakhsiya ta dauko daga kan ma menene ma'anar aure, yaya ake aure, ya ake neman izini, yaya ake rijistar aure, yaya za a wannan jarraba wannan irin abubuwan nan da kamar da kika faɗa wanda ba sa ciki in mun zo dokar na san zai ƙara mana na ji abubuwa ma annan shaida da za a yi wa mutum da cewa yana sana'a duk wannan ne mun rubuta ba ki kuma mun tabbatar in ya zo dan tadan zai faɗa za mu saka insha Allah da duka da ake yi mutumin da ya daki matarsa ya ji mata ciwo wannan sunansa ta'addanci ba duka bane ba malamin babu ayar qur'ani ko hadisi hatta dukan da ake cewa ayi da aswaki ko da hannun riga malaman da suka ce ya halatta cewa suka yi wacar kuho aula da aswakin ma
ashe mu maza bayu muke amma dadin bautar muke ji balle anti mai gida balle anti mai gida tayya ma sake wa muke sai doro muke sai kombo muke kuduba to hakurin bisashe dabobin duniya zakara ko to yake salisu ne ma hatsi yake amma hatsi in ya samu wani dan kuka yake ga zaru gowa take hatsi ita za ta ci shi ko ya ci sakuwa hatsi ita za ta ci shi ko ya ci sakuwa haka ne a gurin mutane.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da kuma Salaban Abo da ya daidaita sautin shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri.
Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
Tumadalla gaishe ku. Yanzu kuma ga Ladan Ibrahim a yau ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Sojojin Amurka da ke Afghanistan suna ƙara ƙaimi akan yakin da suke da ƙungiyar IS da ke ƙara ƙoƙarin baza ƙarfinta musamman a kusa da bakin iyakar Afghanistan da Pakistan. Haka kuma sojojin sun ce sun kudura aniyar ganin sun kawo ƙarshen ƙungiyar a cikin ƙasar wannan shekarar. Jami'an tsaro ne suka shaidawa muryar Amurka hakan. Burinmu shi ne mu ga cewa mun kawo ƙarshen wannan ƙungiyar a cikin wannan shekarar ta 2017 a cikin wannan ƙasar, inji Navy Captain Bill Salvin, mai magana da yawon rundunar sojojin sa'in da yake magana da sashen Afghan na wannan gidan rediyon. Ƙungiyar IS da ke gundumar Khorasan, wadda wani bangare ne na ƙungiyar ISIS, tana da tungani a sassan tsaunukan da ke tsakanin ƙasar Afghanistan da Pakistan, inda mutanenta ke wato ɗaukan mutane suna shiga cikin ƙungiyar. Wani tsaro ta NATO da gwamnatin Afghanistan sun ce jami'an tsaro suna cikin 'yan watannin nan sun yi nasarar rage ƙarfin wannan ƙungiyar ta 'yan ta'adda da ke da ƙasar ta Afghanistan. Gagarumin shirin rage adadin kasafin kuɗi a fannin ilimin ma'aikatar ilimin Amurka zai yi tasiri matuƙa gaya ga ɗalibai da kuma harkokin bincike a harkar ilimin Amurka da ma duniya baki ɗaya. Shugaba Donald Trump, wanda yake fatar ganin ya rage aƙalla dala biliyan 9 a kasafin kuɗin shekarar 2018, wanda ya zo daidai da kashi 13.5 ga harkar ilimin Amurka, zai buƙaci amincewar 'yan majalisar dokoki ta Amurka kafin hakan ta tabbata. Ita ma ma'aikatar harkokin ƙasashen waje, wadda za ta fuskanci ragowar kashi 28 daga cikin 100, an shawarce ta da ta ci gaba da riƙe shirin nan da Amurka ta daɗe tana taimakawa Amurkawa da ke zuwa ƙasashen waje karatu da ma wasu 'yan ƙasashen duniya da ke zuwa Amurka.
To, masu sauraronmu, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa, wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da kuma injiniyanmu na wannan lokacin, wato Jim Cook, ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai kuma da hantsi.